Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 30 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, muna dauke da rahoto dangane da kudurin Majalisar Dinkin Duniya da hukumomin kasar Ghana don nemo hanyoyi da za a inganta tattalin arzikin kasar. Duk a cikin hanyoyin inganta tattalin arzikin kasa a Najeriya kuma an kaddamar da mota yar kasa ta farko ta shekarar 2018. Muna dauke da labarin wasanni a takaice da ma sauran rahotanni. Daga bisani kuma za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da waitar tashe-tashen hankula dake da nasaba da addini ko kabilanci a Najeriya. Da kuma hanyoyi da kuke ganin suka kamata a bi don a magance su. Lambar dai kamar kullun ita ce 1-202-205-5-5. Kada kuma amanta sai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk kamun nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni. Mahmud Lalo, bismillah.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania na shirin kai ziyarar jaji ga iyalan Yahudawa 11 da aka kashe a makon da ya gabata a wani wurin ibada su a birnin Pittsburgh dake jihar Pennsylvania. A jiya Litinin, fadar gwamnatin Amurka ta White House sanar da ziyarar, inda ta bayyana cewa shugaba Trump da mai ɗakin sa za su je birnin na Pittsburgh domin nuna goyon baya ga Amurkawa tare da jajintawa al'ummar yankin da abin ya shafa. Wannan ziyara ta Trump na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin wurin ibadar da aka kai harin, wanda ake kira Tree of Life Synagogue, suka gudanar da jana'izar farko ga mutanen da aka kashe a harin na ranar Asabar. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na CNN, magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Peduto ya baiwa shugaba Trump shawara da ya dage ziyarar tasa, domin a cewar shi ziyarar za ta ƙara ɗora nauyi akan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda yanzu hankulansu suka karkata wajen samar da tsaro a wurin taron jana'izar da ake yi. Amma limamin wurin ibadar na Tree of Life, Jeffrey Myers, ya ce suna lalemar habin da zuwan shugaban. Har ila yau shugaban Amurka Donald Trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar kasar da kalaman da ya yi na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya buƙatar izinin Majalisar Dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na Amurka ba damar zama 'yan ƙasa.
But now they're saying I can do it just with an executive order. Now, how ridiculous. We're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is
essentially... Gabatron kenan yake magana yayin wata hira da kafar yaɗa labarai ta Axios, inda ya ce, an faɗa min cewa zan iya amfani da umarni na gashin kaina, wannan ai abin dariya ne. Mu ne kaɗai ƙasa a duniya da za a zo a haifi yaro sai yaron ya zama ɗan ƙasa. Ka duba irin wannan garabasa. Wannan ai abin dariya ne. Dole mu kawo ƙarshen wannan tsari. Shugaba Trump ya kara da cewa lauyansa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya buƙatar sauya kundin tsarin Amurka, wato kundin tsarin mulkin Amurka. Sai dai kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce shugaba Trump ba zai iya soke wannan doka ba ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance. Duk da cewa Trump ya yi ikirarin Amurka ce kaɗai ke amfani da wannan tsari, akwai ƙasashe 30 da ake amfani da shi, ciki har da makwabtan Amurka da suka haɗa da Canada da Mexico. A yau Talata, ma'aikatan ceto a Indonesia sun ci gaba da ayyukan gano garokin fasinjoji da ma'aikatan jirgin Lion Air da ake tsammanin sun mutu bayan da jirgin ya afka cikin teku mintuna kadan da tashin sa daga filin jirage na Jakarta da safiyar jiya Litinin. A daren jiya jami'ai sun ce an kai sassan jikin mutane asibiti cikin wasu jakunkunan gawa 24 domin a tantance su. Sannan an gano daruruwan kayayyaki mallakar fasinjojin a sashin da jirgin ya fadi waɗanda suka hada da litsafai da karamar jaka da kuma jakunkunan wayoyin salula da sauransu. Daga cikin fasinjojin da suka mutu har da yaro karami da kuma wasu jarirai biyu. Akalla gunayen ninkaya 40 aka tura karkashin ruwa domin neman ragowar jirgin na Lion Air wanda ya bace daga na'urar da ke bibiyar jirage mintuna 13 da tashin shi. Kasar Myanmar da Bangladesh sun amince su fara wani shirin maido da yan gudun hijira musulmi yan kabilar Rohingya zuwa kasar su da suka tserewa. A daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin lalle fa har yanzu ana aikata ayyukan kisan kare dangi akan yan kabilar ta Rohingya. Ministan tabbatar da walwala al'umma da samar da kayayyakin tallafi Wayne Myatt Aye ya faɗa wa muryar Amurka cewa an saka 15 ga watan Nuwamba a matsayin ranar da za a fara jigilar yan gudun hijirar. Yana mai cewa tuni an tantance mutum 5,000 da za a mai da su. Akalla musulmi yan kabilar Rohingya sama da 720 ne suka fice daga jihar Rakhine a watan Agustan bara. Bayan da wani hari akan jami'an tsaro da mayakan sa kai na kabilar ta Rohingya suka kai ya tunzura dakarun kasar suka farma yan Rohingyan. Lamarin da yasa aka samu rautanin da suka ce an kashe su tare da yi musu fyaɗe da kona ƙauyukan su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga Saudiya da ta bayyana sunan wanda ya bada umarnin kashe dan jaridar kasarta wato Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Yayin da ke ganawa da manema labarai a majalisar dokokin kasar, Erdogan ya nuna cewa kamata yi a gaggauta bincike kan batun kisan Khashoggi. Yana mai cewa babu hurumin yin tafiyar hawainiya a wannan lamari. Yanzu haka kasar ta Turkiya na neman a mika mata wasu mutane 18 'yan kasar ta Saudiya da ake zargi da hannu a kisan waɗanda yanzu haka suke tsare. Turkiya har ila yau na neman taimakon Saudiyan wajen gano gawar ɗan jaridar wacce har yanzu ba san inda take ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Gaida Mahmud Lalo da labaran duniya. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu daga wakilanmu daga sassa daban-daban. A kasar Ghana an kaddamar da wani shiri tsakanin gwamnatin kasar da Majalisar Dinkin Duniya wanda za a zakulo hanyoyi don inganta rayuwar 'yan kasa. Ridwan Abbas ya hada muna wannan rahoton.
Kaddamarwar ta danganci bikin tuntuni da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta shekara ta 2018 wacce ta fada ranar 24 ga watan Oktoba tare da bikin daga tutar da ma'aikatar ministan harkokin kasashen ƙetare da haɗin kan nahiyar ta shirya a bisa la'akari da sakamakon binciken ƙasar da aka yi da ya dogara akan tuntuɓa mai zurfi tare da tantance matsayin kare haƙƙin mutane. Baban daraktan ma'aikatar ta ministan da ke kula da harkokin kasashen ƙetare Albert Yankee ya ce ko da yake kudurorin dorewar ci gaba ta mika wa duniya kudurori 17 da manufofi 169 ne, lallai kam za a iya cin musu. Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar da kudurori mafi kyau wa duk kasashe yadda za su magance musu burukansu da kalubalensu. Samun shugaban kasa a matsayin ɗayan maga kujeran kungiyar mashakurar mutane wa kudurorin ɗorewar cigaban karkashin Majalisar Dinkin Duniya suna buƙatar faɗaɗa waye wa mutane kai, sa'annan kuma amince da ƙawance tsakanin gwamnatin Ghana da Majalisar Dinkin Duniya wurin zartar da kudurorin na ɗorewar cigaba bisa turba karfi da jurewa domin haɗewa da ƙarfafa dagewar buruce-buruce duk tsiyar Ghana. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a nan Ghana Christian Evans Crabb ya ce suna aiki akan samar da bayanai a harsunan cikin gida yadda mazauna yankunan karkara za su fahimci kudurorin na ɗorewar cigaba. Kasar Ghana ta fitar da rahotanninta akan fagage inda Ghana ke cimma buri da kuma inda ake nufatan harkoki da za su cimma kudurorin ɗorewar cigaban. Ministan shirye-shirye Professor Georgian Bafu ya nuna cewar gwamnati na da haƙƙin cimma ƙudurorinta na ci gaban dabaru da aka zayyana don tallafawa al'umma bagin kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙawayen ci gaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana.
A gaida Ridwan Abbas, duk a cikin hanyoyin samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan ƙasa. A Najeriya, wani kamfanin ƙasar ya ƙera mota don ci gaban ƙasar. Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mu da wannan rahoton.
Kamfanin ƙera motoci na Innocent da ke Innewi a jihar Anambra ya kaddamar da mota ƙirar IBM Granite 2019 kamar yadda kakakin kamfanin Mr. Colonel Osigo ya shedawa muryar Amurka.
The IBM Granite 2019 edition is one of the latest vehicles to be produced.
Yace IBM Granite 2019 na daya daga cikin motocin da kamfanin kera motoci na Innocent ya kera a kwana-kwanan nan. An yi wannan motar ne da tsarin motocin daukan kaya na zamani, kuma ana iya gwada ta da irin waɗannan motocin da ke wanzuwa a yau. Mr. Osigo ya ƙara da cewa,
and the most interesting thing is that it comes with the Innocent IBM engine. The engine is specifically designed for Africa.
Wato abu mafi ban sha'awa shine motar ta zo ne da ainihin IBM engine na kamfanin Innocent, wanda aka kirkiro musamman don hanyoyin Africa. Motar ta kaseta ce, kuma ana iya dakon kaya da ita dangane da mai amfani da ita. Ya kuma ƙara da cewa ƙirar IBM Granite 2019 guda 100 ne kamfanin Innocent ya ware domin sayarwa a mataki na farko. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To a gaida Alphonsus Okoro. Daga fannin ci gaban ƙasa kuwa sai mu duba barazanar yajin aiki da ƙungiyar kwadugan Najeriya ke shirin yi a mako mai zuwa. Madina Dauda ta haɗa muna rahoto dangane da hakan.
Ƙungiyar kwadugan Najeriya a ƙarƙashin Comrade Ayuba Wabba ta ce ta shirya tsaf na fara yajin aikin sai babu ta gani daga ranar Litinin 5 ga watan Nuwamba da zamu shiga. Comrade Shanabu Abubakar jami'i ne a ƙungiyar kwadugo ta ƙasa mai kula da bangaren ma'aikatan kiwon lafiya na babban birnin tarayya Abuja.
Mu ma'aikatan gwamnati muna bukatan kara albashi, amma gwamnati ba su so kara muna abin da ya kamata a bamu. Shin ya sa muna wannan zanga-zanga, amma sai mako mai zuwa in Allah ya yarda zai mu yaji aiki din gaba daya. Saboda haka muna nuna bakin ciki abin da aka yarda ya kamata a ci an yarda. Wannan shugaban kasa na alheri, na aminci, na adalci, wanda shi yana son adalci yanda ya kamata, ya bada bail out gwamnati sun cinye, basu biya bukata yanda ya kamata ba. Sun zo suna ba yan uwansu, suna ce suna kungila ma'aikata, kuma suna jin yunwa. Ya za sake bada Paris crop, kuma har yanzu basu biya ba. To ai ba karmi kudi shugaban kasa ya bada shi ba. In ni ne shugaban kasa na bada kudi haka har so biyu, mutane basu da abin, zan sake bada wani kudi ba. Ai bakin ciki ne.
To sai dai wasu yan kasa sun tofa albarkacin bakin su. Da farko ga ra'ayin Alhaji Uba Pancin.
Ni a gaskiya ban goyi baya ai yajin aiki ba a matsayina na tsohon ma'aikaci, kuma ma'aikatan da suke aiki su ma a gaskiya bai kamata su goyi bayan wannan ba, don masifa za a kara wa ƙasa. In an biya ka 30,000 to ta kai matsayin 60,000, don komai za a kara masa kuɗi.
Shi kuwa Chinaman Bakan Daura ya ce shawara ce yake da ita ga shugaba Muhammadu Buhari.
To ina so in ba shugaban kasa shawara shine, yanzu wannan ne mu da suke so su yajin aiki babu lokacin janye shi. Wannan mu na kasa ne da mu, kuma ta da hankali mu ne da mu, mu ga zaɓuɓɓuka da suke zawa. Lalle ne wannan ministocin nan fashiyo su Allah ya su. Saboda haka ta ya kamata ya bi su ɗaya-ɗaya ya masa garan bawul, domin mu zauna lahiya a jawar ƙasar, zauna lahiya. Yanzu mutane suna ta kuka da tsaba da maganar rayuwa.
Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto, ministan ma'aikatar kwadago Dr. Chris Ngige bai ba da wata sanarwar ƙarawa ma'aikata kuɗi ba. Madina Dauda, muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. daga batun kuma ne yajin aikin ma'aikata a kasar Najeriya sai kuma batun tsaro inda a satin da ya gabata akai wata arangama tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da rundunar sojojin Najeriya hakan ya sa wakilinmu ya hada mana rahoto dangane da wannan mataki da aka samu Hassan Maina kaina gare ka
malamin mu da suke tsare da shi saboda shekara biyu ba tare da ya aikata kullefin komai ba kuma kotu ta bada umarnin a saki fawo Allah na hayo kuce shi ba zaka muna malamin mu yanzu kuma malamin mu gobe za ta ga mu a garin Abuja bai
Abdullahi Usman mataimakin kakakin ƴan Shi'a a Najeriya kenan kemal karin haske kan rikicin da ya barke tsakanin su da sojoji a nan Abuja to amma cikin sanarwar da ta fitar rundunar sojan Najeriya tace jami'anta na aikin sentry kamar da aka saba irin yau da kullum a kan gadar Kubo dake yankin Karu a nan babban birnin tarayya sai su ƴan shiyar suka takale su yayin da suke wani tattaki bayan sun fi karfin ƴan sanda rundunar sojan Najeriya tace ƴan shiyar sun tunkari jami'anta inda suka kai musu hari ta hanyar jefa musu kwalabe dauke da fetur a ciki suka kuma yi ta jifan su da duwatsu tare da harbin su da danko al'amarin kenan da yasa sojoji da ƴan sanda suka yi yunkurin jawo ƴan shiyar burki yayin wannan rikici dai dakarun Najeriya sun ce ƴan shiyar uku sun mutu yayin da sojoji hudu kuma suka samu raunuka Abdullahi Usman dake zama mataimakin kakakin kungiyar ƴan shiyar a Najeriya na daga cikin waɗanda suka yi wannan tattaki
dama da mai kwalon Najeriya sun yi kaurin suna irin wajen irin waɗannan sharata babu dalilin da zamu cutar da su amma na abin da yake wannan azariya amma idan mu taba soje ba mu taba dan sanda ba abin da muka yi mu ne
kun fito daga ina ne za ku je ku ina ne suka afka muku ko me yasa suka afka muku misali
bisa al'ada mun raba abubuwan biyu ne wasu sun taso daga Zuba wasu sun taso daga can wata unguwa da ake ce ma Masaka da ni yau zamu hada a cikin garin Abuja yau kenan rana ta uku domin mu yi addu'a mu wasu suka dan ba mu tarnaki suka sa ta hanyar zuban ma muka dakatar da ita a je din dan gudun faruwar irin wannan abu
idan muka duba tarihin waɗannan abubuwan kullun lokaci in kun fito sai an dan samu hakan nan tsakanin ku da sojoji ni sai ba za ku hakuri ba saboda maslahan lafiyar mutanen ku
to wanda ke addini ya taɓa fasa addini saboda maslaha addini ne ba addini ba addini kan kafar addini to baka a duniya ne ka mutu amma ba da addini ai ba za mu daina ba
duk da wannan kashe-kashen da ake yi kuma
amma zamu daina ba saboda mu muna ganin addini muke yi kuma wannan abin da ake ba an fari mu annabawa a baya an kashe mutanen mu saboda da kusan 30
da ne kuma
ba amma mun yi a cikin gari sun zo sun bude wanda wuta sun dukkan ta mutane da yawa
ganin cewar kun zabi ku wannan tattaki a nan birnin Abuja ta kamaimai bayan wannan tattakin kuna da wata manufa ne ko wani sakon da kuke son gwamnati ta biya muku musali
sakona ga gwamnatin Najeriya shine ta saki Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da matar shi da duka ƴan uwan da suke tsare ba duk ba tare da wani sharadi ba
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
babban godiya ga Hassan Maina kaina akan wannan maudu'in ne muke so za ku kira don ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu nan idan mun bude layin wayar mu
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Wa muke da shi daga Kaduna garin gwamna. To Malam Ya'u muna jin ka.
To tsakanin NCR da jami'an tsaron kwanci da gwamnatin Najeriya shawaran da zamu basu. Yi abin da kwanciyar hankali bai ba da shi ba tashin hankali ba zai ba da shi. Kuma sun sojoji yana da kyau su ne suke da ikon tafiyar da dukkan wani al'amura na tsaron ƙasa nan. Duk abin da ƴan shi'a da su ya kamata a ce su dinga neman izini ga ƴan sojoji da sauran da ke su kada su ma akwai dokan da ta yadda ma a ba su kariya su yi zanga-zanga su ba tare da wani ko lafiyan wani ba. Amma muna kira.
To, ayya layin ka ya tsinke bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Dan kashe rediyon ka Allah gafarta.
Eh bana kusa da rediyo kuna magana da Ibrahim yankin hula garin mai gwada kin ba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
to gaskiya ni abin da nake so in faɗa ga ainihin hukumar Najeriya ba duk abin da mutum zai faji tsoron Allah ba dan saboda wannan bayan Allah da ake cewa makami kami duk tunda ka fara al'amarin nan zai wahala a ce an samu makami a halin su kuma a ce ana faɗa da su kaga bai kamata ba zubar da jinin nan fa idan hawa na iya zo so kafa ba wanda zai ba ni zai hawa daga cikin mu dukkan mu gaba daya
to wace hanya kake gani ya kamata abi don magance wannan matsala wace hanya kake gani ya kamata abi don magance wannan matsala
to kamar yadda an yi karbo constitution da cewa kowa abin shi addinin shi to yana da kyau su ma abin su yi abinda suka gani ya fi dacewa a rayuwar su gaba daya tun daga kristoci a Najeriya su ma komai duka suka ga dama suna suna tare hanyar nan amma ba abin da yake musu kowa abin shi addinin shi da ya kamata
to mun gode to bari mu je jihar Nasarawa muke da shi a Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafale Tatin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa malam barka da aiki
to malam Shafale muna jinka
to gaskiya ina son in jawo hankalin gwamnatin Najeriya ta san aka ce kamata ya a ce an ga doka daga wurin shugabanni to amma shugabannin Najeriya a gaskiyar magana shine suna wasa da abun da ya shafi doka kaga da farko wannan dan taliki shugaban wayannan mutane an kai shi kotu kuma da aka tafi da shi kotu kotu ta ba da hukuncin cewa a cikin asishin nan aje a gina mishi gida duk inda yake so an wayi gari su shugabannin Najeriya sun ki sakin dan talikin nan har yanzu suna rike dan talikin nan kamata yi imma da wani magana su sake koma kotu su ce ma kotu ga irin ka'idodin da ake son a sama wannan dan taliki ko da ma za a bada bailin shi a bada bailin shi amma wannan kashin rawukan da ake yi a wannan kasa ubangiji sarki Allah ya ce rai daya in ka kashe ka zudda jini ba san irin masifan da zai samu ba kuma mutanen nan suna da addinin su da suke yi a bar su shi irin addinin su umma za a samu su tsaro ne wanda za a lura da su kar su yi wani abu a lura da su
to mun gode Shafale mun gode bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna kuma
Yusuf Aliyu a rade barka da yammaci.
Cewa Malam Murtala muna jin ka.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Cewa Malam Murtala muna ji.
To kullum muna gaya mai ta wannan gwamnati na mai albarka wallahi duk abin da zamu gaya mata muna son ta don tun kafin ta samu mulki muka kira a rediyon gida da na waje mu ga duk abin alheri mu ne masa fata ko mu yayata abubuwan ta kyawun manufar to ba za mu ji daɗi mu ga wani abu da zai mata illa koyan adawa su samu dama suna gaya mata har mu ake samu a cikin kuke tallata gwamnatin nan da irin ta nan to wannan abu muna gaya ma gwamnati fa ana amfani da siyasa domin a bata mutuncin wannan gwamnati ya kamata karfin soja mun sha fada wannan shiri akwai mobile police a ba su training a daina turo sojoji suna daukar su sojoji ta suka saba budewa kasa da kasa muka sani je bakin border su kare kan wata kasa su zo ta fara yi mana Najeriya a bar mobile su dinga kama duk wanda ya laifi a kai shi kotu a hukunta shi kullum abin da muke ba wannan gwamnati ne albarka shawara ne da fatan za su ji su gyara
to mun gode malam Murtala to bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi
Like to make a call, please hang up and try again.
To na Bauchi line shi ya tsinke. Jama'a kada dai amanta za a kira don a bayyana mana ra'ayi dangane da wannan tashe-tashen hankula dake da nasaba da addini ko kabilanci dake kai komo a ƙasar Najeriya. Wace hanyoyi kuke gani ko ke waɗannan hanyoyi kuke gani ya kamata a bi don a magance wannan? A jihar Kaduna wa muke da shi da Kaduna?
Kaduna kuna tare da Muhammadu Sani chairman na masu yankun ne kace local government
to malam Muhammadu Sani muna jin ka
to wannan gwamnatin da ya tamu ta APC muna ba ta shawara game da abubuwan da yake tashi tsakaninta da ƴan yanzu na magungiyar nake so in ce ƴan braza
eh
to ana son a yi amfani fa da su ta bangaren siyasa ne ba ya kamata su yi taka tsantsan yawwa su rika sa ƴan sanda wanda ya kamata ya laifi a kama shi a kai kotu amma buɗe wutar nan ana nunawa WhatsApp da sauran abubuwa ana watsa fa ne
to mun gode malam Muhammad Sani iyaka abu na zamu ya dauka kenan a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe zamu sake ba ku dama don ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ɗaya daga cikin tsohon taurarin ta na ƙwallon ƙafa na shekarun 1980 cewa da din da yayi zama bugawa kungiyar ƙasar ta ƙwallon ƙafa cewa da Mena National ya rasu a shekaran jiya a birnin Zandar, abinda ya sa ma'abuta sha'awar wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ci gaba da nuna alhinin su game da wannan rashin da ƙasar ta yi. Jene duk dai a jamhuriyar ta Niger din kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar cewa da FENIFOOT tabbada sanarwar soma zagayen tawagar ta a cikin ƙasar domin rarraba wa kungiyoyin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger da ke cikin jahohi filaye domin su girka cibiyoyin su. Wannan ko ana kusa ga soma kakar shekara 2019 ta wasannin ƙwallon ƙafa ta wannan shekara wadda ke cike da sauye-sauye domin kungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta jamhuriyar Niger za su tashi daga rukuni na farko zuwa League Pro ta zamani da zai shafi ƙungiyoyi 14 na kakar wasannin ƙwallon ƙafa ta Niger ta shekar da ta gabata, yayin da jahohin Maradi da Zandar za su samu ƙungiyoyi 3-3 a rukuni na farko, sai Tawa da Agadez ƙungiyoyi 2-2, babban birnin mai ƙungiya 5, yayin da Difa, Telaveri da Dosu za su samu ƙungiya 1-1. Daga nan sai ƙungiyoyin Olympic Football Club ta babban birnin Yamai da Antan ta Dosu da su kasance kutal a kakar rukuni na ɗaya na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar ta Niger na bara za su game da 18 na jahohin domin bugawa a rukuni na ɗaya. Sai wasannin jahohi na rukuni na biyu za a yi su ne kamar yadda aka saba a can baya, sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Niger FENIFOOT ta hanyar shugabanta ta ce yanzu haka tana nan tana neman sabbin masu tallafa mata, kasancewa waɗanda suka yi haka a shekarar kakar bara za su janyewa. League Pro ta jamhuriyar Niger da za a jarrabawa za ta cilasta wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar neman nasu filaye da cibiyoyinsu tare da ganin 'yan wasa sun ci moriyar aikinsu na kasancewa 'yan ƙwallon ƙafa. Ita ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain ta kori kocinta Julen Lopetegui bayan watanni 4 yana horar da ƙungiyar, inda rashin samun nasara ga wasanni yasa aka ce masa ya sani inda ya yi. Wannan ko ya biyo bayan cin mutuncin da ƙungiyar Barca abokiyar ƙiyayyar Real Madrid din ta ci mutuncin ta 5-1 a ranar Lahadi da ta gabata. A nasa bangare, Cristiano Ronaldo ya yi bayani a mujalla France Football ranar yau Talata cewa dole ne ya bar ƙungiyar Real Madrid saboda Florian Perez shugaban ƙungiyar na Real Madrid ya bare masa kallo da idanun basira kamar 'yan shekarun da suka gabata domin zaton cewa tauraro sata dushe. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar kasar da kalaman da ya yi na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya buƙatar izinin majalisar dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na Amurkawa ba damar zama 'yan ƙasa. Shugaba Trump ya ƙara da cewa lauyansa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya buƙatar sauya kundin tsarin mulkin Amurka. Sai dai kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce shugaba Trump ba zai iya soke wannan doka ba ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance. A yau Talata, ma'aikatan ceto a Indonesia sun ci gaba da ayyukan gano gawarwakin fasinjoji da ma'aikatan jirgin Lion Air da ya fada a cikin ruwan teku.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wayansu sabon shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Dan Brown da babban injiniyan namu na yau Mr. Carl Starling. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.